kake magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 12 ga watan Disamba na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su da farko ga kanin labarai.
To Maryam, a yau Laraba ne Prime Minister Birtaniya Theresa May za ta fuskanci kura yanke kauna da kuma akasin hakan. Yan majalisar jam'iyyar nata ne za su kada wannan kura'a. Hukumomi a kasar Faransa na ci gaba da neman mutanen nan ko kuma wannan mutumin da ya harba wasu mutane biyu a daren jiya. Kana shugaban Amurka Donald Trump ya ce baya tsoron duk wani yunkuri da ake yi na tsige shi.
A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa an gudanar da wani taro a Najeriya akan muhimmancin tsarin iyali da kuma yadda za a kiyaye mace-macen mata masu juna biyu da ƙananan yara. Bayan haka, za ku ji rahoto akan yadda sauyin yanayi ke shafar ƙasashen duniya, duk da cewa wasu manyan ƙasashen na kawo cikas a ƙoƙarin da ake yi na magance matsalar. Muna kuma tafa da rahoto akan wani taron jami'o'in ƙasa da ƙasa da aka yi a jamhuriyar Niger game da hanyoyin samun ci gaba a ƙasa. Bayan haka, za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adile Ture ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A yau Laraba ne Prime Minister Birtaniya Theresa May za ta fuskanci kurar yanke kauna ko kuma akasin haka daga 'yan majalisar jam'iyyar ta masu ra'ayin riƙau. Wannan shine lamari na baya-bayan nan dangane da yadda ake tafiyar da shirin ficewar Birtaniya daga kungiyar tarayyar Turai. Idan har 'yan majalisar da ke jefa wannan kura'a suka kada kura'ar su yau, wanda idan ma ita wannan Prime Minister bata samu ta tsallake ba, wannan zai sa sai dai ta aje kujerarta a bayan wannan zaɓe. Mai tasha alwashin cewar za ta bi duk abubuwan da ta ga ya dace domin ta ga cewar ta cimma wannan buri nata. Tana mai cewar sauya shugabanci a wannan lokaci ka iya wargaza yunkurin ficewar ƙasar daga kungiyar Turai. A wata sanarwa da shugaban kungiyar adawa ta Labour Party, Ian Lavery, ya fitar, ya ce rashin iya shugabanci na May ya ƙara jefa ƙasar cikin halin da take ciki. A hukumance ranar 29 ga watan Maris na wannan shekara mai zuwa shekarar 2019, ita ce ranar ƙarshe da Birtaniya ya kamata ta fice daga kungiyar ƙasashen Turai. Hukumomi a ƙasar Faransa na ci gaba da neman mutumin da ya harbe wasu mutane biyu har lahira a wata kasuwa da ake sayayyan kayan Kristimeti a daren jiya a babban birnin Strasbourg. An baza ɗaruruwan jami'an tsaro don neman wannan mutumin tun bayan arcewa da ya yi daga kasuwar a daren jiya. A baya dai jami'an sun bayyana da cewar mutane uku suka mutu. Amma daga bisani suka rage adadin, suka ce mutum biyu ne suka mutu, kana kuma mutane 12 suka raunata. An tsaurara matakan tsaro a ƙasar Faransa, inda aka kai shi matakin da ya kai dokar ta ɓaci. Sannan aka ƙara matakan tsaro a duk hanyoyin shiga ƙasar da kasuwar da aka kai harin a jiya. Mahukunta sun ce dama mutumin da ake zargi yana cikin jerin sunayen mutane da ake sawa ido saboda yana da wasu tsauraran ra'ayi. 'Yan sanda sun ce sun je gidan shi a jiya a daren jiya, amma ba su same shi ba don su kama shi. Shugaban Amurka Donald Trump ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa baya tsoron duk wani yunkuri da ake yi na tsige shi. a wata sanarwa da aka fitar jiya Talata bayan wata tattaunawa da yi da kamfanin dillancin labaran na Reuters. Shugaba Donald Trump ya ce, "Ai tsige mutumin da baya yi da bai yi komi ba abu ne mai wuya. Hasali ma ta ya za a tsige mutumin da ya farfado da tattalin arziki mafi karfi a fadin tarihin kasar nan?" ‘Yan adawa na jam’iyyar Democrat sun dai tado da wannan batu ne biyo bayan wasu kuɗaɗe da lauyan Donald Trump Michael Cohen ya biya wasu ‘yan mata biyu a watan gabanin zaben 2016, wanda mai magana da yawun wannan shugaba ya ƙaryata wannan abu, amma daga bisani ya amince. ‘Yan jam’iyyar ta Democrat sun ce kuɗaɗen da aka bada na gudunmawa a lokacin yakin neman zaɓe sun wuce adadin kuɗaɗe da aka ƙayyaje kowane zai iya bada gudunmawar shi ga ɗan takara. Shugaba Trump da mukarrabansa sun ɓoye gaskiyar adadin kuɗaɗen da suka karɓa a wannan lokacin yakin neman zaɓe. Labaran duniyan na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Shugaban kamfanin Twitter Jack Dorsey na ci gaba da fuskantar soke-soke daga hukumomi da kuma mutane da dama. Kan nuna halin ko in kula da ya nuna na irin cin zarafi da ake ma musulmai 'yan kabilar Rohingya. A lokacin wata ziyara da ya kai don sulhu a birnin na Myanmar, Doris ya wallafa a shafinsa na Twitter ranar Lahadi cewar jama'ar Myanmar na cikin farin ciki kuma abincinsu yana da daɗi. Masu sukan lamarin sun ce Doris ya yi watsi da irin halin da mutane sama da 700,000 'yan kabilar Rohingya suke ciki na rasa muhallansu da suka yi biyo bayan wannan kashe-kashe da aka yi a cikin yankin nasu da ke arewacin ƙasar, kuma mutane da dama sun yi ƙaura daga gidajensu sun shiga ƙasar Bangladesh da ke makwataka da su. Sanadiyar wani samame da 'yan dakarun Myanmar suka kai musu a matsayin martani na wani hari da 'yan Rohingya suka kai. Masu bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce sojoji sun yi kisan gilla a kan 'yan ƙabilar ta Rohingya, inda suka ce sun tattaro ta rahotanni daga jama'ar da abin ya shafa, wanda suka zayyana musu cewar an ci zarafinsu kuma an yi musu fyaɗe, kana an ƙona ƙauyukansu. A yau Laraba, Doris ya mayar da martani inda ya ce yana sane da irin halin da ake ciki a ƙasar.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar bunƙasa lamarin tsarin iyali da ake kira Association for Advancement of Family Planning da Turanci, tare da haɗin gwiwar hukumar lafiya ta Najeriya, sun gudanar da wani taro mai taken ƙirƙiro da tsarin da kowa zai ci gajiyarsa. Ga wakiliyar sashen Hausa Hawa Umar da ƙarin bayani.
An gudanar da taron ne domin tattaunawa game da tsarin iyali da kuma musayar ra'ayi kan yadda za a rage yawan mace-macen mata masu juna biyu a Najeriya. Alhaji Sani Umar Jabbi shine shugaban kungiyar.
Maganin family planning ko ince child spacing magani ne wanda ke sa mace ta huta kafin ta koma wani ciki. Yaro a bashi dama shi sha nono oshi kamar yadda Qur'ani ya tabbatar cewa ya bar shekara 2 yaro sha nono. Idan kizo kauye zaki iske mata a shekara 40, baki hada da shekara 40 ta birni, a shekara 70 idan zaki hada da ya kauye a shekara 40. Wannan kuma saboda a kauye akwai karancin ilimin, akwai karancin zuwa asibiti, akwai karancin an samu maganin kiwon lafiya, akwai karancin mazan masu amince su ban mata zuwa asibiti. So yanzu ne muke gaggamaya a ceci rayuwar mata da rayuwar kanana Najeriya ta ci gaba. Kuma na tabbata bai kamata a ce Najeriya yawan mata masu macewa wajen haihuwa, yawan kananan yara masu macewa daga haihuwa zuwa shekara 1, daga haihuwa zuwa shekara 5, abu ne wanda ya kamata kowanne dan Najeriya shi halka shi tabbatar da lokaci yayi, kidi ya canza, rawar canza.
Dr. Amina Aminu Dorayi da ke aiki da ma'aikatar kiwon lafiya a Abuja ta bayyana irin ribar da ke tattare da tsarin iyali musamman ma ga mata.
Idan mace ta yi ciki ma dai tun kafin haihuwa ma duk abubuwan da yawa suke canji a jikinta saboda Allah ya abubuwan da suke faruwa yaro na girma a ciki da duka sauransu. Ko a musulunci ma ai ana so ko da shekara biyu ne ayi kafin a ƙara samun wani yaro saboda lokacin mace za ta dawo lafiyarta jikinta ya dawo daidai kaman kafin lokacin ma da ta dauki ciki. Sannan kuma yaronta zai iya samu ya zama an shayar da shi akan lokaci an sayar da shi ma isasshen shayarwa saboda mun san cewa shayarwa shi ma yana daga cikin abin da yake taimakawa ga kwakwalwar yaro.
Rabi Dan Ladi Makun ta ce tsarin iyali ba sabon abu bane.
Yanzu in na zauna yanda yake magana din nan wanda suka gani in nace ga shekarun haihuwata ba a yadda saboda me ba wai ban yi auren da wuri ba nayi auren yanda muke auren ta wajen mu abinda ya kama daga 16 zuwa 18 kai ma farkon haihuwata ma shekara ta 18 a haka da nayi ta tafiya ne ta tafiya ina hudi miki yanzu da ni daina haihuwa yanzu na kai nahi shekara 20 kuma gani nan lahiya ta la kuma ya'yan duk kowa ya yi girma abin shi amma abinda ma nike kokawa anan tsarin iyali tun fil azan ba sabon abu bane an yi ta abinda za a kara da gyara kin ga lahiyan jikin mace
tun a shekara ta 2012 ne gwamnatin Najeriya tare da manyan masu ruwa da tsaki da fara aikin wayar da kan jama'a kan tsarin iyali don inganta lafiyar mata. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah.
Madalla a gaida Hauwa Umar. Yunkurin da ake yi na janyo hankulan kasashen duniya akan matsalar sauyin yanayi na fuskantar koma baya yayin da kasashen da ke da mahimmanci wajen yaki da wannan matsalar suka ki amincewa da wani rahoto wanda Majalisar Dinkin Duniya ta marawa baya wanda ya nuna irin tasirin da matsalar dumamar yanayi ke haifarwa. Ga rahoton da Zarawa Aminu Fage ta fassara mana.
Watanni 5 da suka gabata kasuwar kifi ta Kacula da ke gabar tafkin Chilwa a kasar Malawi kan cika makil da jama'a. Amma yanzu daruruwan kwalakwalan kamin kifi na yashe a gefen tafkin yayin da angulaye ke shawagi a saman su. Zurfin wannan tafkin kan sauka ya kuma hau a duk shekara amma masana kimiya sun ce matsalar sauyin yanayi da ake fuskanta na ƙara sa tafkin ya bushe fiye da yadda ake gani. Wannan lamari yakan sa masu sana'ar su ko kuma kamin kifi su bazama neman ayyukan yi. A cewar Stasten Chiota, wanda ke aiki da wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira LED a takaice, wato Leadership for Environment and Development.
Climate change contributes.
Sauyin yanayi na taka rawa wajen matsalar koma da tattalin arziki da muke fuskanta. Saboda a zahiri zaka ga cewa a shekarar 2012 an samu matsalar ta karewa tattalin arziki sosai saboda kogin ya janye da kashi 80 cikin 100. Sannan sai ya farfado a shekarar 2013 amma ba baki ɗaya ba. Tun daga lokacin muka fara fuskantar wannan matsalar ta karewa tattalin arziki.
So since then every year we've been experiencing these recessions.
Masu fada aji sun halarci taron sauyin yanayi na Poland wanda ake kira COP24 a takaice. Sun bayyana cewa kasar Malawi ce kasar da lamarin ya fi shafa. Wata kungiya da ke ba da tallafi a fannin samar da ruwa da ake kira WaterAid ta fitar da wani rahoto da ya jero kasashen da matsalar karancin ruwa ta fi shafa, inda ta saka Sudan a sahun farko da Jamhuriyar Niger da Pakistan a mataki uku na farko. Jonathan Farr na kungiyar ta WaterAid ya zanta da muryar Amurka ta kafar sadarwa ta Skype a lokacin taron na Poland.
But the fact is that there's people who are living with the impacts of climate.
Akwai mutane da dama da ke fama da matsalolin da sauyin yanayi ke haifarwa. Sukan fuskanci waɗannan matsaloli ne a fannin ruwa ba a fannin iskar da suke shaka ba. Kuma kamar yadda muka gani a shekarun baya da suka gabata, za a ci gaba da fuskantar matsalar karancin ruwa na tsawon wasu shekaru masu yawa da ke tafi.
Kasashe masu arziki sun yi alkawarin samar da dala biliyan 100 a duk shekara domin a riƙa baiwa kasashe marasa ƙarfi domin su yaki illolin da sauyin yanayi ke haifarwa, amma kasashen sun ki su ba da kudaden, inji kungiyar ta WaterAid. Masana a fannin kimiyya sun ce ya zama dole a rage fitar da gurbatacciyar iska da kashi 45, inda har ana son a rage dumamar yanayi zuwa kashi da maki 1.5 na ma'aunin Celsius, wato kamar yadda aka cimma matsaya a taron Paris. Sai dai adadin ma'aikatan da ke amfani da makamashin gawayi ko kuma call na ci gaba da karuwa, wanda wannan ita ce hanya mafi sauki da ake dumama yanayi. Wata kungiya mai suna Urge World da ke Jamus ta fitar da wani kiyasi da ya nuna cewa an kashe dala biliyan 478 wajen bunkasa tashoshin da ake amfani da makamashin kwal a tsakanin watan Janairun shekarar 2016 zuwa watan Satumbar wannan shekara, ciki har da kasashen Afrika, a cewar director kungiyar ta Urge World, Heffa Shocking.
14 African countries now, the first.
A kasashen Afrika 14 an dasa tashoshin samar da makamashin kwal. Wannan abu akwai daura kai. Kasashen da ya kamata a ce sun dukufa wajen samun tsabtataccen makamashin wutar lantarki su ne kuma kasashen waje suke tura musu makamashin kwal a matsayin mafita ga matsalolin su na wutar lantarki.
A halin da ake ciki, Majalisar Dinkin Duniya ta ce akwai yiwuwar matsalar ta sauyin yanayi ta ƙara yawaitar wasu cututtuka kamar su cizon sauro da kuma malaria da kuma matsalar ƙarancin abinci. Babu dai wata madafa kwakwara da aka samu a taron wacce ta nuna cewa za a samu ci gaba wajen tunkarar wannan matsala, yayin da kasashe da suka hada da Amurka, Russia da Saudi Arabia suka nuna adawarsu da wani rahoto na kimiyya da wani kwamitin Majalisar Dinkin Duniya ya fitar kan sauyin yanayi.
Allah gaida Zarau Aminu Fage. A shirinmu na daren yau za mu so mu ji ra'ayoyinku akan wannan batun, shin yaya sauyin yanayi yake shafar ku a inda kuke. Yanzu kuma za mu tsallaka zuwa Jamhuriyar Niger. Jami'a da magaran ta shirya wani babban taron kimiyya da ya hada da wasu jami'o'i na Afirka kamar Najeriya, Chad da Congo, inda suka tattauna akan abubuwan da ke kawo ci gaba a ƙasa. Mahalarta taron sun gabatar da kasidu daban-daban. Ga rahoton da Tamar Abari, wakiliyar sashen Hausa, ta turo mana daga Damagaram.
Muhammad Bazanfari shine jagoran jami'ar Damagaram, ya bayyana abubuwan da aka tattauna a wannan babban taro.
Abinda aka ce ma kolon babban taro na jami'o'i na kasashe daban-daban, kasashen waje mun samu ɗan Najeriya da ɗan uwanmu na Chad da na Congo kuma da ɗan Niger. Muna bisa abu wannan zancen matsalar ruwa ko san jihar Damagaram. An santar cikin tarihi da matsalar ruwa kamar zan abin da aka ce ma migration bakin aure da tarihin da magaram. Akwai tsare-tsaren birane da namu na gargajiya da yanzu wanda ake musan da magaram tana cikin mayan birane kuma tsohon birane a kasar Niger.
Professor Bashir Ladan da ya fito daga Kebbi ta kasar Najeriya ya gamsu da taron.
Professor Bashir Ladan na fito daga Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta jihar Kebbi a Najeriya. Alhamdulillah, taro ya yi armashi kwarin gaske. An samu nasarori masu yawa, an hada zumunci, an kuma gabatar da kasidu wanda suke nuna ci gaba. Mun zo saboda mu kara hada zumunci, sannan kuma za mu kula a yan uwan taka ta hanyar masayan dalibai wanda suke a nan su je can a jami'a ta mu su yi karatu, mu kuma na mu zo na su yi karatu. Wannan misali ne abin koyi ne mai kyau, saboda wato ga kira ne ga haɗin kai da kuma aiki tukuru saboda samun ci gaban ƙasa. Dama da an ce Najeriya da Niger daidai suke. Yau kamar da aka nuna a nan fadar mai girma sarkin Damagaram, wato an nuna al'adun kusan kamar ɗaya ne, da daga baya ne aka samu bambanci.
Malam Isa shine mataimakin shugaban jami'ar ta Damagaram, ya yi ƙarin haske kan shawarar da aka tsaida bayan wannan taro.
Communication kin da aka yi sun kurari communication 70. Mutane sun yi lissafi an yi tunani wajen paper da aka bayyana sun kai 70 kuma Allah ya yarda wannan tunani da aka yi muna dibin makikanta za su yi aiki da shi saboda warware matsalar ta nan jihar da Magaram da ta Nijar da sauransu.
Ita ma dai Camille Favre, director ce a cibiyar bincike ta CNRS ta kasar Faransa. Ta gabatar da mukalarta kan tarihin da Magaran.
C'est vraiment le moment où la colonisation a imposé sa domination. C'est le moment où elle a aboli le sultanat en disant qu'il y avait eu un complot contre les Français.
Lokaci ne da Turawan mulkin mallaka suka kawo mamaya da Magaran. Suka rushe masarautar da zargin an shirya musu makarkashiya.
Mais ce que je vais démontrer c'est qu'en fait, il y avait pas eu de complot, ça a été fabriqué contre le sultan pour faire tomber le sultan et pour abolir le sultanat parce que le Damagaram était un état puissant.
Sai dai abinda zan nuna anan shine babu wata makarkashiya. Su dai turawan na kasar Faransa sun yi kullakullar su ne dan ture sarki tare da rushe masarautar. Duba da Damagaram babbar kasa ce.
Ce que raconter les choses difficiles de la colonisation, c'est aussi une manière de construire l'avenir et de construire une histoire commune pour la suite.
Ba da labarin mulkin Malaka da Turawa suka yi kamar gyara gobe ne da samar da tarihi daya. Tamara Abari, muryar Amurka daga Damagaran a Jamhuriyar Niger.
A gaida Tamar Abari, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago shirin da ya saba tattaunawa da wasu ɗan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da Mahmud Usman ɗan ƙasar Najeriya wanda ke zaune a nan babban birnin Washington DC da ke nan Amurka daga Rasha kenan sai ka ƙara koma Najeriya koko daga Rasha sai ka zo nan Amurka
sai da na koma Najeriya. Na je zan fara NYSC kenan sai Allah ya ba General Sani Abacha ya ba wa wakilin Adama jakadan Najeriya Amurka. Da lokacin kuma na fara aiki da shi as kaman personal assistant ɗin shi sai muka taho nan tare.
Me Ingila me kai ka zama Ingila karatu kai jeyi koko?
Yawwa da na bar Rasha 1994 sai na tafi Ingila karatu. Zo su ƙara yin masters a City University of London. Na je na yi masters na shekara biyu sannan na wuce Najeriya.
Daga Najeriya kuma shikenan sai ka zo na Amurka.
Sai muka zo na Amurka.
To da aka iso Amurka menene abin da baka mamaki?
To na daya abin da ya bani mamaki shine duk yadda kake tunanin cewa Amurka kamar kasa ce wanda ke da lalaci da iskancin da muke kallo a fim sai ga cewa wato kasa ce kuma na tsafiya duk yadda muke tunani zaka zo kai addinin ka cikin kwanciyar hankali. Musulmai suna da yawa kuma suna da yancin kansu a inda nake yanzu a birnin Silver Spring gidana tsakanin gidana a cikin radius bell biyu muna da masallaci kusan guda hudu abin da yafi bani mamaki shine cewa na dauka ba inda kasan da yafi lalaci a duniya kamar Amurka amma sam ba haka na same shi ba kasa ce da tsatsiya wanda ke mutunta mutane wanda ke wanza ka yin addinin ka cikin kwanciyar hankali ba wanda zai matsa maka shine gaskiya shi bani mamaki.
To wani kira gare ka ga matasa wanda suke a nan Amurka ko wanda suke so su zo daga Najeriya, Niger, Kabaru da Chad su ma su zo bida ilimi ko kuma su zo bida samun sauyin rayuwa.
Amurka kam kasar kowa ce. So duk wanda ya zo nan ya san cewa abin da ya kawo shi shine ya nemi ilimi ko ya nemi aiki wanda zai taimaka iyalinsa da kasarsa ko abin da ya kawo ka Amurka kasa ce da za ta baka yancin yin abin da kaga dama abin da ya kamata kawai kai ka tabbatar cewa baka kaucewa doka ba komai zaka iya samu nan Amurka ga misali dai a ce baka shugaba Obama babansa ne ya zo nan karatu ya haife shi a nan kuma har ya zama shugaban kasa so kasa ce wanda za ta iya baka dama kai abin da kaga dama amma suna da dokoki idan ka fice wa doka din nan to zaka shiga wahala amma in baka fice wa doka ba ka sa kanka ba abin da ba zaka iya zama ba a nan Amurka kuma kasa ce mai albarka mai kare mutuncin dan adam wanda ba abin da zaka nema baka samu a kasan nan ba so alhamdulillah kuma zama a nan kasan zaka ga cewa idan ne mai iyali ne za ka haji ƴaƴanka za su zama ƴan Amurka, za ka tafi makaranta, ba za ka biya komai ba har su gama secondary school. Ai, kasashe da yawa ba za su maka haka ba. So Amurka wato ƙasa ce mai albarka sosai, wanda idan dai ka san abin da ya kawo ka, ka bi dokokin ƙasar, to za ka samu muhimmanci sosai, alhamdulillah.
To da ƙarshe, wani kira gare ka ga matasa wanda suke ƙetarewa suna barin Najeriya, Kamaru, Niger, Chad, suna zuwa Libya, su ɗauki duka wannan ƙalubale domin su ƙetaro don su zo nan ƙasar Amurka, wasu kuma suna rasa rayukansu.
Gaskiya wannan ni dai ba wani yaro shawara ka bi irin wannan wahala, ka in ka duba abubuwan da suka faru da yaran da suka bi hakan, wato za ka san cewa na ɗaya, idan ka shigo ƙasashen nan ba ka da takardun komai, in ma ka iso kenan, abinda za ka bi, masifan da za ka hau hanya, ka tafi Libya, ka tafi waye, ko ka je ka a ɗauke ka ko a kashe ka, wannan sam ma ba ta taso ba. Bai kamata, kaddara wajen Allah yake, ka tsaya inda kake, ka nemi hanya madaidaiciya, wanda in kana son fita waje ne ka bi hanya daidai, wanda za ka nemi ilimi ne ko kasuwanci ne, Allah ya baka sa'a ka tafi a daidai. Amma wai ka bi daji, ka bi wasu kosu ruɗe ka cewa za ka zo Amurka ko za ka je Ingila, wannan gaskiya ban ba kowaye ne mai shawara ba, don masifa ce kawai ke kiran mutum. Na ɗaya, za ka shigo, ko da ma ka shigo ƙasar nan baka da takardu, ba za ka taɓa jin daɗin rayuwanka a nan ƙasar ba.
Kash, Mahmud Usman, lokaci ya ɗaga mun hannu. Masu sauraro, ƙarshen hirarmu kenan, tare da baƙon namu Mahmud Usman, ɗan ƙasar Najeriya wanda ke zaune a nan babban birnin Washington DC da ke nan Amurka. Masu sauraro, a tare mu a cikin shiri na gaba tare da wani baƙo, ni Abdulaziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
A gaida Abdulaziz Adili Toro, har yanzu dai kuna tare sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a nan na ci a karfe 10:26. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga wurin Bashar Kansila mai tunkuya bakin kasuwa Dirin Daji, inda ya ce, salam sashen Hausa na muryar Amurka. Gaskiya ya kamata gwamnatin ƙasarmu Najeriya ta ƙara tashi tsaye wajen ganin ta kawo ƙarshen mayakan Boko Haram a ƙasar. Ganin yadda har yanzu ƙungiyar ta Boko Haram ke ci gaba da zafafa kai harhare, musamman a jihar Borno. Saƙonmu na ƙarshe a yau kuma ya fito ne daga wurin Yakubu Abdullahi Dambam, inda ya ce, salam VOA Hausa. A yau na rubuto muku wasiƙa na ne dangane da ƙin halartar taron zaman lafiya na 'yan takarar shugabancin Najeriya da aka gudanar a jiya Talata da Alhaji Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP yayi. A gaskiya wannan koma baya ne a ƙoƙarin da ake yi na gudanar da zaben shekara ta 2019 a Najeriya.
To, kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
A yau Laraba ne, Prime Minister Birtaniya Theresa May za ta fuskanci ƙuri'ar yanke ƙauna, ko kuma akasin haka daga 'yan majalisar jam'iyyarta masu ra'ayin riƙau. Wannan shine lamari na baya-bayan nan dangane da yunkurin da ake yi na ficewar ƙasar Birtaniya daga ƙungiyar ƙasashen Turai. Hukumomi a ƙasar Faransa na ci gaba da neman mutumin nan da ya harbi mutane biyu har lahira a wata kasuwa da ake sayar da kayan Kirsimeti a tsakanin a cikakken birnin Strasbourg. An baza jami'an 'yan sanda domin neman mutumin tun bayan arcewarsa daga kasuwar a daren jiya Talata. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa baya tsoron duk wani yunkuri da ake yi na tsige shi, a wata sanarwa da aka fitar jiya Talata bayan wata tattaunawa da ya yi kamfanin na Reuters, inda yake bayyana da cewar baya tsoron a tsige shi.
To, masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin, da Mr. Bonsa da ya haɗa shirin ya bada umarni da injiniyanmu Mr. Misha, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.